This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na Murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da wannan asari da fatan mun same ku lafiya. Sunana Sarfi Hashim Gumel tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Yau ranar Talata 20 ga watan Fabrairu shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Aisha ba makanan labarai.
To Sarfilu, an fitar da wani sabon kuduri daga Amurka na yanta waɗanda ake garkuwa da su da tabbatar da kare fararen hula a Rafah. Kremlin ta bayyana zargin Putin da hannu a mutuwar Navalny da labari mara tushe. Sannan Ukraine ta yi maraba da tallafin sojin Sweden na dala miliyan 683. Sannan ta ce tana buƙatar ƙarin tallafin soji don kare kanta daga hare-haren Rasha.
Tokanin labaran duniyan kenan. Cikin shirin za a ji cewa biyo bayan sake gina kasuwar banki da gwamnan jihar Borno ya yi, ƙasar kamar ta yi maraba tare da aniyar
haɗa kai da ƙasar Kamaru wajen aiwatar da ayyukan gina yankin arewacin ƙasar da ke fama da matsalar tsaro.
Daga nan za a ji cewa gwamnatin Paul Biya ta kafa wata wani kwamitin samar da zaman lafiya da 'yan awarin ƙasar Kamaru.
To yanzu da gwamnati na taka rawan gani musamman ma kwanan nan shugaban ƙasa bayan lamshe zabe ya saka wata komiti na wato tsayar da wannan matsala.
To daga nan kuma sai shirin noma tushen arziki wanda Muhammad Hafiz Baballe zai kawo mana. To amma fa sai mun fara da shan kashi na farko na labaran duniya ta kunna.
Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Ga labaran duniya. Sojojin Isra'ila sun ba da rahoton zafafa fada a yankin Khan Yunis a zirin Gaza a yau Talata, yayin da majalisar kolin Majalisar Ɗinkin Duniya take shirin kada ƙuri'a akan wani ƙudurin da Algeria ta gabatar na tsagaita buɗe wuta nan take, inganta kai kayayyakin jinƙai da ƙin amincewa da sauyawa 'yan Filistinu matsuguni da ƙarfin tsiya. Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Linda Thomas Greenfield ta ce Amurka za ta yi amfani da ƙuri'arta don hana yin sulhu, wanda ta ce yana iya haifar da nakasu ga ƙoƙarin yunƙurin yin sulhu da ake yi. Hotunan da aka ɗauka ta sama sun nuna ƙasar Masar ta fara gina dogayen shingaye a kusa da kan iyakarta da Gaza da zimmar hana shigowar mutane, ko da mutane da yawa sun yi yunƙurin ficewa. WHO a yau Talata ta ce ta jagoranci kwashe mutane 32 da ke cikin tsananin yanayin jinya daga cibiyar lafiya na Nasir a Khan Yunis a tsakiyar Batakashi da takaita zirga-zirga. Kungiyar ta WHO ta ce jami'anta ne suka buƙaci kwashe majinyatan bayan da samaman sojojin Isra'ila a makon da ya gabata ya lalata na'urorin asibitin kuma suka daina aiki. Wani mai magana da yawun shugaban Rasha Vladimir Putin ya ce zargin da mai ɗakin shugaban adawar Rasha Alexei Navalny ta yi cewa an kashe mijinta ne ba shi da tushe balle makama. Yulia Navalnaya ta furta ƙarara cewa Vladimir ne ya kashe mijinta a wata sanarwa cikin bidiyo da ta kafa a yanar gizo a ranar Litinin, kwanaki bayan da Navalny mai shekaru 47 ya mutu a inda ake tsare da shi, inda yake zaman wakafi na shekaru 30. Da farko dai mai magana da yawun Kremlin Dmitry Peskov ya ce ba zai mai da martani akan zargin da mai ɗakin Navalny ta yi ba, yayin wata zantawa da manema labarai ta wayar tarho a ranar Talata. To sai dai kuma ya ayyana zargin da izgilanci mara tushe, ya ce ta yi zargin ne cikin yanayi na alhini. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi maraba da tallafin sojin dala miliyan 683 daga Sweden, wanda ya zo a daidai lokacin da Ukraine ɗin ke ci gaba da neman taimakon ƙasashen duniya a mamayarta da Rasha ta ƙaddamar. Zelensky ya ayyana tallafin Sweden da mai mahimmanci ga jajircewarta da zaluncin Rasha, sannan babban sadaukarwa ga kare zaman lafiya da 'yancin Turai. Zelensky ya wallafa a kafar sadarwa cewa makaman artillery, makaman kare har-haren sama, rokoki, jiragen yakin ruwa, motocin yaki masu jure bama-bamai da sauran kayayyakin yaki suna daga cikin abubuwan da kasarsa ke matukar bukata a filin daga. Ukraine ba yancin kanta kawai take kokarin karewa ba, amma na Turai baki daya, a cewar Johnson. Sweden za ta tsaya da Ukraine iya tsawon lokacin da za ta bukata, ba zai yu a bar Rasha ta yi nasara ba. Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, daga nan birnin Washington DC.
Tunan ba da juma ba Aisha ta sake damar da karashin labaran duniyar, amma kafin nan, bayan da gwamnan jihar Borno Baba Gana Umar Zulmi ya sake bude kasuwar banki don sake farfaɗo tattalin arzikin jiharsa. Jihar Arewa mai nisa ta Kamaru da ke makwabtaka da Borno ta yi maraba tare da haɗa kai don tabbatar da ci gaban al'ummomin yankunan biyu, kamar yadda za a ji a wannan rahoton da Muhammad Rabi Damba ya haɗu mana.
Tarayyar Najeriya ta hanyar wannan kasuwa ta ƙasa da ƙasa da aka gina a banki a Najeriya, wanda ke kusa da ƙaramar hukumar Kolofata da Mora a ƙasar Kamaru, ta yi niyyar haɗa kai da ƙasar Kamaru wajen aiwatar da ayyukan gina yankin arewacin ƙasar da ke fama da matsalar tsaro. Ga kallon mijin yawa Bakari, gwamnar jihar Arewa mai nisa.
A nan dai zan iya sanar da al'umma cewa tare da mai girma Baba Gana Umar Zulum za mu yi aiki kafada da kafada domin wato farfado da wannan jihar ta Arewa mai nisa na ƙasar Kamaru.
Gina wannan kasuwa wani martani ne ga faduwar darajar naira da ake fama da shi akan rashin dala da ya kasa ganuwa baya-bayan nan, abinda ya sa masu hada-hadar kasuwancin canji ke ganin cewa bukatar kuɗin da ake da shi ya ɗara abinda ke hannunsu. Don daidaita wannan lamarin, dole ne wadata ta wuce abinda ake bukata. Malam Adamu Bulbula ya ce,
buɗe wannan kasuwa farko dai sai dai in ce Allah ya saka da alheri, domin iyakacin gurgudo gwamna Zulu a bisa duka alamu yana nuna cewa mutum ne wanda yake kishin talakawansa, mutum ne wanda yake damuwa da damuwan kasansa. Lalle wannan guri ya shahara da yawan tashin bom da kuma waɗannan mutane yan Boko Haram. To amma a bisa dukkan alamu hakan yana nuna cewa yana iyakacin ƙoƙarinsa ya ga cewa ya yi hikiman da zai rage wa talaka raɗaɗin talauci da tsanani da ƙunci da tashin hankali.
An kuma ambato rufe iyakoki da wasu ƙasashe da ke makwabtaka da Najeriya na cikin abubuwan da suka haddasa faduwar darajar naira. Malam Adamu Bulbula ya ƙara da cewa,
gaskiya tun da ake dai tsawon shekara da shekaru zan ce naira bata taba faduwa irin na wannan lokaci ba. Jaka ɗaya zaka sanja naira 2,300. To ai wannan abu sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ka mana sauki, Allah ka mana mafita. Amma hakan yana da nasaba da fita daga cikin wasu ƙasashe guda uku da suka fita daga cikin ECOWAS, Burkina Faso da Mali da Niger. Fitansu a cikin ECOWAS yana ɗaya daga cikin dalilan abin da ya sa naira ta faɗi kuma saifa ta yi sama.
Gwamnar jihar Maiduguri ya bayyana aniyar buɗewa ɗalibai da suke son ci gaba da karatu a Najeriya da kuma inganta rayuwar 'yan gudun hijira da ke sansanin Minawawo tare da mayar da su gida bayan wani taron ɓangarori uku. Muhammadu Rabiu Ɗanba, muryar Amurka, daga nan Gaundere, cibiyar Adamawan Kamaru.
To a gaida Muhammad Rabi Ɗanba. To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Aisha ta dawo mana da ƙarshen labaran duniyar.
Ƙungiyoyin da ke tsaron Bahar Maliya sun ba da rahoton wani hari da aka kai wa jirgin ruwa na dakon kaya. Wannan hari ne na baya-bayan nan cikin jerin hare-haren da mayakan Houthi da ke Yemen mai samun goyon bayan Iran suka kai, wanda ya dakatar da zirga-zirgar jiragen ruwa a yankin. Hukumar da ke kula da safarar kayayyakin da ake bi da su ta ruwa ta Burtaniya ta ce harin jirgi mara matukin ya yi wa wani ma'aikacin jirgin ruwan rauni. Rahoton hukumar ya ce lamarin ya auku a tazarar kilomita 110 da kudancin Djibouti ne sannan kuma ma'aikatan jirgin wato jirgin da ke kan hanyarsa zuwa madakatarsa na gaba suna cikin koshin lafiya. Kamfanin tsaron ruwa na Burtaniya Ambre ya ruwaito wani hari a wannan yankin, sannan ya ayyana cewa jirgin dakon kayan na ruwa ya taso ne daga Marshall Islands. Jirgin ya yi dakon hatsi ne daga Argentina akan hanyarsa zuwa tashar jirgin ruwan Yemen a Arden. A ƙarshe, jam'iyyar ƙasar Hungary mai mulki a yau Talata za ta yi zaɓe don tantance manufar Sweden na shiga ƙawancen NATO, sannan ta ce za ta tallafa wa Sweden ta kai gaci. Ministan tsaron Sweden Paul Johnston ya faɗa a yau Talata cewa sun yi na'am da wannan al'amarin. Sweden ta nemi shiga ƙawancen NATO a watan Mayun 2022 bayan da Russia ta kaddamar da mamayarta a Ukraine. Amincewa da ƙawancen mambobi wani mataki ne da ke buƙatar amincewar dukkanin mambobin ƙungiyar, sannan Hungary ce ƙasa ɗaya tilo da bata amince da buƙatar Sweden ba.
Aisha ma azkirin ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. A yunkurin samar da zaman lafiya bayan kwashe shekaru ana fada tsakanin yan awarin kasar kamar da karin gwamnati. Yanzu haka shugaba Fulvia ya kafa wani kwamiti da zai duba tare da samar da hanyar warware rikicin da ya kici ya kicin gewa. Wakilin Garba Awol na dauke da wannan rahoton.
Gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru ta kafa wata kwamiti ta musamman domin sasanta rikicin yan awaren Ingilishin kasar karkashin jagorancin tsohon gwamnan jihar Littoral Fayango Francis. Amma ɗaya daga cikin yan kwamiti din dai, Alhaji Ahmadu, ya yi mini ƙarin haske kan wannan kwamitin da shugaban kasa Fulbiya ya kafa.
Kasar Kamaru take tiskanta musamman ta sashin yan Ingilishi ko ta sashin Bamenda da Boya. To yanzu da gwamnati na taka rawan gani musamman ma kwanan nan shugaban kasa bayan lamshe zabe ya saka wata komiti na wato tsayar da wannan matsala. Komiti ne wato wanda ana nema wannan mutane yan ta'addan da suke jeji su fito su zo su mika wuya saboda a gyara al'amari. Kasancewa da sun shiga jeji sun ɗauki makamai, to a hakan kuma suna da matsaloli. Yanzu suna so su dawo birni suna jin tsoro, wayan suna ganin idan suka shigo gari dole za su ji gidan yari, ko kuma shi yasa daiwa na cewa shi dai su mutu da bindigan su a hannu. Mai kasa da ya ga haka shi yace gumma a sa komiti wanda idan mutum ya tuba ya dawo da bindiga za a iya daukan shi a gyara shi a yi mishi biko kuma sannan a tura shi cikin jama'a. To kaga yanzu komitin din muna kenan alfahari da wannan komiti wanda aka sa a kwanan nan, kuma wanda babban gwamna ne wanda ya aiki a birnin Duwala shi wannan Fayango Francis ya ka sa kan wannan komiti, shi zai tafiyar da wannan komiti. Kuma an sa kudade masu yawa wanda duk wanda ya zo dai wannan komiti zai za daukeke shi kuma za gyara mishi tafiya, kuma ba za yi wani ko a kama shi ba ko kuma a korata rayuwar shi ba.
Alai dan Asabe ɗaya ne daga cikin masu fada aji a kungiyan yan awaren.
Kwanan nan wannan shi shugaban kasa wai ya yi creating wani komiti wanda su ne za su je su sa mutane su wato su yan ta'adda su aje makamai. To har yanzu dai ba mu san taya za a yi wannan din ba, domin an yi amfani da ƙarfi, wato da ƙarfin soja da komai da komai, wannan din bai yiwu ba. To ba mu san yadda za a shugaban ƙasa zai zo na kawai ya yi decree cewa an kafa komiti wanda za su je su sa mutane su aje makamai, wannan din yiwu ba. Domin tun lokacin da ya sa yin wannan decree din ana kan kashe mutane ne kawai. To kuma abin da mutane ba suka zauna suka yi nazari cewa wato su manyan ƙososhin gwamnati ba sa so shi abin nan ya kare, da yasa domin ba kuɗin wasa gwamnati take fitarwa ba akan gani cewa wato an kwatar da wannan tazoma da ya tashi tun yau shekara biyu da yan kai. Wannan kamakan ya bata barbare gaskiya kam, domin koda su ɗan uwan ku ƴan jaridu kwata ko su kwata da za su gaya muku abin da yake wuciya gaskiya, domin akwai ma wato wani abin nan da aka yi aka nuna cewa kuɗin da aka kashe kawai 2016 da abin nan ya soma har zuwa yanzu ya fi ƙarfin miliyar 1000. kuma babu abin da ya sanja to ina wayannan kudaden suke tafiya wayannan sune suke tafiya da wannan sune aka ba su wannan kudi din don su kwantar da wannan tanzoman din da su suka saya su kai da kudin din domin ba abin da ya sanja gaskiya.
Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To madalla a gaida Muhammad Awal Garba. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Haka kuma a koda yaushe ake so za a zuwa shafukan mu na yanar gizo domin jin wannan shirin da masu sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com. Kazalika muna nan a shafukan mu na Twitter, Facebook, Instagram da labari da dumdumin su. To yanzu a nan Washington DC agogon mu na cewa karfe 10:15 na safe. Yanzu kuma sai shirin noma tushen arziki.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma arziki.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa.
Karmu wanda baya shine dalabu sanda ne na arzikin mu shine uwa.
Yayin da 'yan Najeriya ke ci gaba da kokawa kan tsadar rayuwa da tashin farashin kayan masarufi da kusan ba a taba ganin irinsa a tarihin kasar ba, sai dai gwamnatin kasar ta ce tana ɗaukan matakai domin kawo al'umma sauki. A cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon, wakiliyar Madina Dauda ta tattauna mana da shugaban kwamitin kula da harkokin noma a majalisar wakilan Najeriya, Honorable Bello Ka'oji daga jihar Kebbi, kan yadda za a inganta harkokin noma da samarwa da al'umma abinci.
Kusan shiga na uku kenan yanzu a majalisa, kuma wannan shiga na bani ai a wannan kwamiti na harkar noma yana cikin lokacin da nake alfahari da shi a majalisa, saboda ni yanki na bamu san wani abubuwan da noma. Kusan in gaya muku noman rani da kuke ji ana yi a jihar Kebbi kashi 60 zuwa 70 duk mazaɓata ake yin shi. So muna nan muna ba da tamu gudunmuwa kuma wajen ba da tallafi ga 'yan jimammukan nan taki da buɗa ma manoma hanyoyi musamman irin godabbu zuwa fadamansu, so da idan suka yi noma suna da hanyar da za su iya fitowa da kayan abincinsu. Akwai wurare da dama inda muka gina musu tubwell domin su je su inganta harkar nomansu. Ina ganin yanzu bayan ma inaugurated ɗin mu ne ma na yi program ya kai uku, kuma duk programs ɗin da muka yi kusan kayan noma ne muka riba domin al'umma su koma daji a ci gaba da noma.
To banda noman shinkafa irin su alkama da sauransu fa?
Shi ma ana yi da albasa. Kamar jiya da muka bar Birnin Kebbi za mu je garin Suru wanda is part of my own federal constituency wajen kaddamar da ba da wa'annan injimin muka da power tillers ga manoma. Minista ya ga turela lode da kaya wa'anda an loda musu kaya tsakanin albasa da dawa masara da ita alkama da kingin kayan masarufi na gona wa'anda za su fita zuwa wasu wurare a kudancin Najeriya. Sai da ya yi mamaki ya ce wa'annan abubuwan duka a nan aka noma su? Nike gaya mishi wani abun minista Ayabi da nike gaya maka na matsayina na manomi da kuma matsayina na chairman na kwamitin harkar noma a majalisa ta tarayya, na gaya maka wa'annan abubuwan da ake yi a Kebbi ga shi ka ga dan makanka. Kuma shi ma karan kansa ya yi confirming kuma ya ce yana alfahari da jihar Kebbi, kuma ya tabbatar duk abin da ake magana akan noma a jihar Kebbi bisa ga abin da ya gani ya san gaskiya ne.
To wannan karin ko za ku hada noman shinkafa da na alkama ne tare ko dai a'a na alkama daban za ku yi?
Na alkama daban za a yi shi. Da yake mutanen mu ba su cika noman alkama sosai ba kamar wanda ake shinkafa, albasa da su watermelon da kinginsu. So da masara ma.
Da masara.
To duk ana noma, ana ta damana kuma ana ta rani. Yanzu aka je part of fadamun da mun kaje duk yawancin fadaman noman masara suke yi.
Kuma noman rani.
Noman rani, noman rani. Wanda kasan kana samun masara ga damana Abuja, haka yanzu in ka je a wasu wuraren haka za ka same ta a wuraren mu. Haka ita shinkafa ba sai dai a ce alhamdulillah. Jiya ko da muka je ma wata kasuwa ta shinkafa a garin Suru jiya take ci. Ila an isko turela ɗauke da paddy rice ɗin da aka cewa babu shi. In Allah ya sa da Hajjia Madina ba sa kasa 50 zuwa 60 wanda ke lodi fita zuwa wasu wurare yanki na jihar Kebbi na
ƙasa baki daya. To wato duk shekara kenan watannin shekara gaba ɗaya 12 nan za ku yi kuna noma?
Wallahi haka ne. Ina tabbatar miki harkan noman shinkafa mu a jihar Kebbi kusan uku ake yi ga shekara. Akwai noman damana ɗin, akwai noman da ake cewa noman sahi, sannan akwai noman rani. Yanzu damana an ƙare damana. Aka sasafi yanzu haka wasu suna yankan shinkafa ta sahi, suna yanke shinkafa sahi kuma suna sa ta rani, ko da ta rani za ta kare damuna ta dawo sai ba ta.
To wayannan na'ura da aka ba manoma, akwai waɗanda manoman ke cewa ba za su iya amfani da su ba domin suna amfani da ko man diesel ne ko man fetur, ya za ku yi da waɗannan irin manoma?
Gwamnatin jiha da ta tarayya ta yi wani tanadi ma musamman kaman wanda nake gaya muku dukkanmu mun san ita gwamnatinmu ta jiha da ta tarayya na a ƙarƙashin jagorancin Bola Ahmed Tinubu. Akwai shirin da take da shi na harkar inganta noma. To mun yi ta mitin da shi ministan noma da shi gwamna, wanda an yi tanadi kaman waɗanda ba su samu injimin muka na sola ba ko na gas ba, wanda za su yi amfani da fetur, za a ɗauki wasu gidajen mai domin a tanadi mai. Kuma gwamnatin jiha ta yi alƙawari za ta rage musu, za ta biya musu wani percentage na mai domin su samu sauƙi su iya saye su ma domin su je su ci gaba da ban ruwan da injinan su na fetur. To na sola kan ita dama da rana ake amfani da ita, so ba a buƙatar wani abu fetur ko gas, rana ne za a sa. Sannan akwai na gas wanda ake yi, wanda shi ma irin gas ɗin gana da huwa, wanda kana iya abinda kake yi da fetur in kana kashe ma injinin fetur a 500,000, to na gas sai dai ka kashe rabi. So kuma bisa ga iyasin da muka yi, idan ka kashe ma za ka yi noman rani ga fetur a halin yanzu za ka kashe 500,000 ga hekta. To amma yanzu bisa ga na'urorin da aka kawo na zamani wanda su kai haɗi da sola da gas, maimakon ka kashe 500,000 in dai na sola ne to already an ɗauke ma kuɗin fetur ko gas, in na gas ne kuma za ka kashe 250,000. Kuma bisa ga tsarin da aka yi, kowace hekta an ka gyara ta wadda ya kamata, to abinda za a samu gare ta to sai dai a ce alhamdulillah.
Yanzu kuma sai sashen kasuwa, inda za mu liga kasuwar Dan Kure da ke jihar Sokoton Najeriya domin jin farashin kayayyakin masarufi a wannan makon.
Sunana Awal ne mai kasuwar Dan Kure. A gaskiya muna fama da matsaloli game da hauhawa farashin kayayyaki, gaskiya duba da yanayin lokutan da mun kai to baya, gaskiya da yanayin yanzu abin ba ɗaya ba. Gaskiya mun dan samu sauye-sauye, ƙarin kuɗi ma wanda koyo shi ma abubuwan suna ƙari, yanda ba mu san ma dalilin abubuwan ba. Kamar inda an kai to muna sayan man nan gaskiya 38 37 muna ganin abun ba tsare-tsare ta ba. To gaskiya yanzu duk abun ma baki wata guda da 'yan kwanaki, yanzu kuma gaskiya gashi muna sayan har 43 ma da 500. Gaskiya abun sai dai mu ce Allah ya sauƙa mana, Allah shi muna maganin wanga abu. Sacin da ya wuce gaskiya muna sayi ne 41,000, 40,000, 40,700. Mun ka sayi shi 41,000, muna sayi 41,500. To duba da yanzu kuma duk abun ma dai baki sati guda ko a ce kwana 10, amma gaskiya yanzu gashi nan muna fuskanta har 43,500 ma.
Assalamu alaikum warahmatullah. Sunana Usman Ali, wanda ake sani da Shehu Mai Gumi, walan barin uku. To ai ga yanayi nan, ka ga yanayin kasuwa yadda yake. Duk lokacin da an ka ce kasuwa gashi ana guguwa wurin sayan abu, yana da bambanci da a ce ga kaya nan babu masaya, ko ba haka ba? Ka ga dole na su ne su kayan, ko da mun je mun so kayan da tsada, saboda yanayin matsuwar da kai baka sai su ba, dole ka rage kuɗi, ko da haɗuwa ne da kai ka haɗu ka je neman wasu. Kana tunanin idan ka je neman wasu za ka samu sauƙi. Gaskiya an samu bambancin farashi daga satin da wuce zuwa wannan sati. Da ana sayar da shintalin gumi naira 110,000, 110,000. To le ana sayar da 130,000, 130,000. Yanzu Allah ya kawo mana sauƙi, shintali ana samu 100,000, 100,200, 100,500 ma. To kaga an samu sauƙi. To le ana sayar da can satin da wuce 130,000, 130,000. Yau har 120,000 ana samun tolen shinkafa. A bisa ga haka kaga an fara samun sauƙi, don farawa ta insha Allah.
Sunana Ibrahim Dan Alhaji. To gaskiya farashi ga wara muka sayan kayayyaki, yanzu ana saye buhun masara muna so shi naira 52,000. muna sisuwa in sun ka to game da plan din kayaki in mu kawo nan muna sisuwa naira 55,056 haka masara haka gero haka dawa inda an kai to nan da sati bi muna sisuwa naira 60,062,63 amma yanzu ana samu naira 58,757 da dawa da masara da gero wake to shi gaskiya mayana ana saye ne naira 96,694,93
sunana Attaheru to hakikanin ne gaskiya da wancan sati da wanga sati ga canjin yanayi wallahi babu abin da canza har yanzu yadda muka sayan kaya sannan har yanzu haka suke sai dai muna tsammanin yadda muka gani yanzu yanayin yana ta yi akila kayan su canza yadda muka gani yanzu
masu sauraro anan zamu da sai a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe zamu kawo muku karashin tattaunawar yanzu a madadin shugaban kwamitin kula da harkokin noma a majalisar wakilan Najeriya Honorable Bello Kaoje da wakilar mu Abuja Madina Dauda da kuma Jule Leather Creation da taimaka ta da mu da sauti da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu
to wannan haka yake a gaida Muhammad Hafiz Baballe to kafin mu kai ga shirin mu wa musallama da shirin ga labaran duniya fa amma wannan karan a takaice
to Sarfilu a takaicen sojojin Isra'ila sun ba da rahoton zafafa fada a yankin Khan Yunis a zirin Gaza a yau Talata yayin da majalisar kolin majalisar dinkin duniya take shirin kada kuri'a akan wani kudirin da Algeria ta gabatar na tsagaita bude wuta nan take inganta kai kayakin jin kai da kin amincewa da sauyawa ɗan Filistinu matsuguni da karfin tsiya jakadiyar Amurka a majalisar dinkin duniya Linda Thomas Greenfield ta ce Amurka za ta yi amfani da kuri'arta don hana yin wannan sulhu da ta ce yana iya haifar da nakasu a kokarin yunkurin yin sulhun da ake yi wani mai magana da yawun shugaban Russia Vladimir Putin ya ce zargin da mai ɗakin shugaban adawar Russia Alexei Navalny ta yi cewa an kashe mijinta ne ba shi da tushe balle makama Yulia Navalny ta furta karara cewa Vladimir ne ya kashe mijinta a wata sanarwa cikin bidiyo wanda ta kafa a yanar gizo a ranar Litinin kwanaki bayan da Navalny mai shekaru 47 ya mutu inda ake tsare da shi inda yake zaman wakafi na shekaru 30 Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky yayi maraba da tallafin sojin dala miliyan 683 daga Sweden wanda ya zo a daidai lokacin da Ukraine din ke ci gaba da neman taimakon kasashen duniya a mamayarta da Russia ta kaddamar Zelensky ya ayyana tallafin Sweden da mai mahimmanci ga jajircewa ga zaluncin Russia sannan babban sadaukarwa ga kare zaman lafiya da yancin Turai Zelensky ya wallafa a kafar sadarwa cewa makaman artillery makaman kare har-haren sama rokoki jiragen yakin ruwa motocin yaki masu jure bama-bamai da sauran kayayyakin yaki suna daga cikin abubuwan da kasarsa ke matukar bukata a filin daga kungiyoyin da ke tsaron bahar Maliya sun ba da rahoton wani hari da aka kai wa jirgin ruwa na dakon kaya wannan harin shine na baya-bayan nan cikin jerin har-haren da mayakan Houthi da ke Yemen mai samun goyon bayan Iran suka kai wanda ya dakatar da zirga-zirgar jiragen ruwa a yankin hukumar da ke kula da safarar kayayyakin da ake bi da su ta ruwa ta Burtaniya ta ce harin jirgi mara matukin yayi wa wani ma'aikacin jirgin ruwan rauni rahoton hukumar ya ce lamarin ya auku a tazarar kilomita 110 da kudancin Djibouti ne sannan kuma ma'aikatan jirgin da ke kan hanyarsa zuwa madakatarsa na gaba suna cikin koshin lafiya
to madalla masu raro da haka ne muka kashin shirin namu na yanzu sai kuma an jima da dare za mu sake da wani sabon shiri idan Allah ya yarda domin sake jin wannan shirin da ma sauran shirye-shirye mu da suka gabata za a zuwa shafukan mu na yanar gizo ta addressin mu na voahausa.com har ma da shafukan mu na sada zumunta yanzu kan amadadin Aisha Ma'azu da taimaka wajen kawo muku wannan shirin sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta atar da bada umarni har ma da injiniyan mu na yau Mr. Cheng. Ni Sarfil Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC nake cewa kada mu kashe radio domin shirin yau da gobe nan tafi. Assalamu alaikum.